NGOA. Har yanzu muna kasar Ghana inda muke tattaunawa kan harkar gudanar da mulki. Da bayanan Muhammad Nazir Ta'i, daraktan sadarwa a bangaren Zango, kuma dan jam'iyyar NDC za mu tashi a yau. Bismillah Alhaji.
In ka duba bankin Ghana, babban bankin Ghana baki daya, ta boye yanka kudi biliyon 77 na CD na Ghana. Aka ba wanga gwamnati a boye wanda yake yayi tsakanin doka, yayi tsakanin sari, wannan kudin an cinye, bamu ga cin gaban shi ba. Gashi wato lamarin miliyon 2.5 na dola wanda aka ce wai za a yi ta motorway da shi, duka ya an cinye, bamu ga inda kudin nan yabi ba. Muna da miliyon 11.8 wanda yake an ce wai za a yi falugu damu da shi. Falugu damu nan shakarje an tambayi wato naibin shugaban kasa wanda ya taba cewa ma an yi ankari. Da ya je wurin mutangarin suka tambaye sa ina wannan dam da aka sa kuɗi miliyon 11.9 na dola. Sai ya ce in Allah ya yarda in yazo wannan ya yi cika wannan alƙawari, wato an ci wannan kuɗi kenan. Irin wanga cin hanci da rashawa da banna da kuɗin Ghana wanda yake ana yin sa kuma da asiri kiri da buzu, babu wai ana boyewa, kuma ana yin sa ne wato brazenly, ba wani kunya, ba wani shakka ciki, kaman ba doka ba komai, shine ya kawo Ghana inda muke yau. Saboda shi babu wanda ke cikin garin nan da zai gaya maka wai an ce wai an yi free education nan na wato amaida makarantar secondary Ghana ya zamo kyauta ma dukkan wato iyaye. Constitution na Ghana article 25 wanda yake MPP ba su zo sun zauna ba, manyan su lokacin da aka kira su zo su zauna ayi wanga constitution, suka ce ba su zama da wato makera da matan kasuwa a ce wai za a yi doka, sai sa ba su zo ba manyan su. Mu ne manyan mu suka zauna suka yi constitution nan. Shafi 25 suka sa dole ne ayi secondary, wato makarantar secondary ya zamo kyauta mai iyaye. Saboda me? In an yi haka ya taimaka a samu mutane da yawa sun yi karatu. Akan haka nan wani bai iya zuwa yau yana muna takaman shi ya kawo yayi free SHS. Abinda dokan ya nuna shine cewa ayi shi amma kadan kadan, ka tashi kai tsaye kamar yadda muka yi yau, ya kawo mana matsala. Mu yi shi kadan kadan zuwa shekaru, wani shekaru kadan, kaga mun cimma burin wannan kyautan makarantar secondary. In ka duba ma His Excellency Don Dramani Mahamman kamin ya bar sarauta shine wanda ya fara yi, yace waɗanda ke zuwa school su dawo gida ba wai suna kwana daga school ba, dukkan su tafi school na makarantar secondary, su tafi kuma ba da wai sun biya wani abu ba, su tafi kyauta. Kuma an yi haka nan, kuma niyyar shi da sabon shekara inda yayi nasara sai a kara wato waɗanda kuma suke kwana daga school, sai Allah bai masa nasara ba ya fita. Saboda shi ba wani rigima bane a kawo batun wai an yi makarantar secondary ya zamo kyauta, menene an yi yaki, an yi covid shine sababin wato matsalan da muke ciki. Matsalan da muke ciki kamar yadda na riga na nuna maka shine cewa an yi banna da kuɗin Ghana. Ya za a ce wai a samu mutum daya wai ta zamo minister, ayi satan kuɗi har ya kai miliyan 100 cikin dakin ta bata sani ba. Miliyan 100 dan Allah na dola fa bata sani ba, saboda kudaden sun yi yawa bata san inda ina ta samu. To ina son ma in tambaya, in akwai wanga kuɗi hannunta, ba kamata yayi ita dake cikin gwamnati ta kai kuɗin banki saboda waɗanda ke neman bashi rance su iya su je banki su samu rance, wato tattalin arziki da kuma kasuwancin Ghana ya bunƙasa ba, sai ta aje daki. Haka kuma muke samu mutane daban, shakaran jiya minister wato naibin ministan tattalin arziki da ya rabu da mu ya rasu ya mutu, aka binne shi. Yau an fito mura da shi karara, in ka je cikin bank account din shi ya bar miliyan na dola 30 shi kade, yaro ɗan samari shekara bai kai shekara 45 ba. Dan Allah, don Annabi, wani aiki yayi? Kowa ya san wannan wato samari ba wai ga aikin da yake da shi yana yi ba kamin su zo gwamnati. Da ya zo gwamnatin ma inda aka sa shi budgetin su duka baki ɗaya bai kai wannan miliyan 30. Sa'an nan ya zo ya zama naibin ministan tattalin arziki. Kenan duka ministotin da waɗanda ke cikin gwamnatin su ke raba kuɗin ƙasan su sa kwatakunsu su biya buƙatun wato families saboda me ba su tausayin talakawa ba su wato kishin cin gaban kasar mu na Ghana ba su kuma shakkan za a yi musu wani hukunci saboda me sun wato tattara kotun kolin mu in ka je wurin ɗan sanda su suka sa mutanen su har a samu ɗan sanda su fito kiri da buzu suna wato jegan su ne yan wato jam'iyyan dake kan sarauta wanda yake yayi sabanin abin nan dokan kasan nan sai abu ne kawai wanda yake rashin kula da irin niyya na banna da kuma bannan da aka yi shi ya kawo mu inda muke yau
mun gode babu wani follow up question da zamu maka saboda inda kaje ka fada dangane da batun corruption cin hanci da karban rashawa kai zargi sai sazan koma wurin gado fusiga domin mai gidansu shugaban kasan mu gabaki daya ya nuna mana karara a lokacin da za a nada shi ko kuma aka nada shi cewa in ka ce kai ka zo cikin gwamnati don ka samu arziki ne ba wurin neman arziki kenan ba kaje ka nemi ha fagen kamfanoni masu zaman kansu nan ne ake samun kuɗi to sai gashi yanzu irin zargin da ake wai gwamnatin ku Cecilia Dapa ta aje kuɗi a gida dan kuma shi kuma an same shi da kuɗi makudan kuɗi akwai ire-iren waɗannan kararraki da ma an kai gaban hukuma waɗanda za su kamata su ja kunni sai a ce ana bincike karshe baka jin ya aka kare me zaka ce dangane da wannan
to sunana Alhaji Gadon Fujiga na Fadama
maganganun da dan wala Najiru yake ta fadi nan magalanin da kaman mai ne bisa kan ruwa ba wani fahimta cikin yau matan ga batun silsila da banda kuke tambaya na batu in dai si Najiru lalle ya tabbata kaman an kujin kasar Ghana ne matan ga ta sata ko ai ko shi ma ya kai ta court kujin nata ne wakare da kujin sa dole yake danyen nama ba ka da hanyar da zaka tare kujin nata ne in dai ka san kujin ba nata bane ga hanyar court a je ko ba haka bane batun tan nan bai je court ba an ce wanda ya san kaman kujin shi ne izo saboda ka his excellency Nana Addo Danko Akufo-Addo yake kaman si gwamnatin si idan ya baka position in da ka zo ka nemi ne to maza ka tattara kayan ka kage an bude fage wanda ya san da zaman batun kujin ga mai si zo yo wata nawa Najiru yana zamne na ba su yan da ya san kaman kujin gwamnati ne wallahi gobe ya fara process me yasa zai ke kaman don si Najiru na so ya ga mana kaman yanzu jage singana ga duka su duka MPP ne abun da yake so ya ga min kenan dagisin nan ba suna zama a ce kasan Ghana bane ko suna zama don wani jami'in siyasa ne ba Ghana suke ma aiki ba ina ruwan gage na ruwan hukuma da KNDC ne ko KMPP ne daga doki ragon wani cikin daren ga daga Fadama ka ce wa don saboda ka zama MPP ayi arike ka ka gani in baka je ka kwanta kurkuku ba eh siyasa abun da nake so in fadi ka sani ka gan dan wana Alhaji Kamal ya doko batun kaman wai shi da ina cikin mu da mai gidansa Lancer Martin inda zalle bayanin da yayi inda haka nan ne ina tama da Lancer Martin tun first 4 years mu in ya gan kaman abun nan bai zuwa daidai ya kamata ya murabus yake kaman kai shawaran da muka yi ba za haka ba amma bai yi ba mun ba shi Minister of Trade and Industry ya je har shekara fulu muka koma muka win election muka kuma ba shi the same position lokacin kufo kuma yana handle wannan position siyasa takara ka je yana neman ya lead party sai bai samu ba Allah yake kaman this time around ba umiya ne musulmi ne shi zai zo Ghana shi is the first Muslim in Ghana da zai zama president zai shiga Jubilee House da Qur'ani shine Allah yake bai so ya yi takasan sam da mu dukan su ba su Qur'ani amma ga iko Allah an rasar da umiya da Qur'ani cikin kasan Ghana ga insha Allah
da waɗannan bayanai na Alhaji Dado Fusija na jam'iyya mai mulki a Ghana za mu dafa aya a yau idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ci gaba a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Ridwan Muktar Abbas wanda ya jagoranci shirin sai Fiona Wamayi Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin ni ce Madina Dauda mu huta lafiya.